yin na ranar Laraba 26 ga watan 6 shekara ta 1439 bayan girman Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa Madina, wanda ita ce rana ta 14 ga watan 3 shekara ta 2018 miladiya. A wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da darasin tarihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma sahabbansa goma wanda aka yi bishara da aljanna, wanda ake karantawa duk mako a wannan gari cikin garin Kano, wanda idan ba a manta ba inda muka fike mun fike a ƙarshen inda malam ya yi mana bayani akan abin da ya shafi farkon fara saukarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wahayi. Kuma sannan malam ya gaya mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shekara 13 a garin Makka ana yi masa wahayi, ma'ana bayan kasancewarsa annabi ya yi shekara 13 a garin Makka sannan ya yi hijira zuwa Madina, wanda kuma mun yi a takaice mun ɗauko wasu abubuwa inda suke da muhimmanci na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a birnin Makka. Sai yau malam zai fara mana bayani akan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sai malam ya ce hijiratu sallallahu alaihi wa sallam, hijirarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, thumma hajara ila al-madinati, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira zuwa garin Makka, ma'ana bayan ya yi shekara 13 a garin Makka sai kuma ya yi hijira zuwa garin Madina. Wa ma'ahu Abubakar as-Siddiq, a tare da shi akwai Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu, Allah ya ƙara yadda a gare shi, wa maula Abi Bakr Amir ibn Fuhaira, sannan a dai tafiyar akwai maula Abi Bakr bawane na sayyidina Abubakar wanda sunansa Amir ibn Fuhaira, wanda shi ya kasance yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar hidima a wannan tafiyar, a wannan hijirar da aka yi. ودليلهم عبد الله بن عريقب الليثي منونا musu hanya kuma wanda kwararre ne wajen sanin hanya wanda suka dauke shi haya shine Abdullah ibn Uraiqib al-Layth wa huwa kafirun wa lam ya'raf lahu islam, wanda ya kasance a wannan lokacin kafiri ne bai musulunta ba kuma ma ba akai to ba cewa ya musulunta. Wa aqama bil madinati 10 sinin, malan yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zauna a garin Makka shekara 10, a garin Madina shekara 10, ma'ana manzo Allah sallama bayan an aiko shi yana shekara 40 yayi shekara 13 a garin Makka, sannan yayi shekara 10 a garin Madina. Idan ka da zai baka shekara 63, daga nan Allah madaukakin sarki ya karbe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koma ga Allah madaukakin sarki. To wannan shine abinda malam ya dan tsakuro mana akan abin da ya shafi hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi a garin Makka. Daga nan sai malam kuma ya tafi ya gaya mana rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kun ga kenan ya dunkule mana rayuwar Madina gaba ɗayanta kamar yadda dunkule mana rayuwar Makka a darasi ɗaya a wannan ɗan layika ba su fi uku huɗu ba. To haka ma Madina ya dunkule mana tun daga hijira ma har zuwa zaman Madina, malam ya dunkule mana su a cikin layika ba su hudu ba zuwa makamancin haka. To kamar yadda muka yi a Makka shi ma za mu dan taba wasu abubuwa da suka shafi hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wasu abu daga cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, duk da malam a gaba ya dan kawo mana yaƙoƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya halarta, wanda insha Allah idan muka zo wajen su za mu dau wasu daga ciki, misali yaƙin Badar al-Kubra, sannan yaƙin Uhud, ghazwatul Khandaq, yaƙin Gwalalo da fatahu Makka da yaƙin Khaybar da Hunain, waɗannan kusan su ne, da yaƙin Tabuk wanda kusan shine na ƙarshe a cikin manyan yaƙoƙin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. To insha Allah za mu dauke su ɗaya bayan ɗaya mu dan taba wasu abu daga cikin su. To amma dai a cikin hijirar malam gaba ɗaya ya dunkule mana ga yanda hijirar ta kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira tare da sayyidina Abubakar, mai nuna musu hanya kuma shi ne Abdullah ibn Uraiqib, mai yi musu hidima kuma shi ne Amir ibn Fuhaira, wannan shine kadai abinda malam ya fada mana kafin nan yana da kyau ni shimfida akan ko mu sani cewa manzo Allah sallama ba haka kai tsaye ya tashi ya tafi Madina ba haka kawai ya tashi ya dauka ba daga Makka ya tafi Madina ba tare da an yi wasu muqaddimat ba mana ba tare da wasu abubuwa sun faru ba akwai abubuwan da suka faru wanda suka sa manzo Allah sallama har ya ga cewa lalle mutanen Madina za su karbe shi kuma za su taimaka wa wannan da'awa Allah ya umarce shi ya hijira zuwa garin Madina da farko kamar yadda muka ji a baya cewa manzo Allah sallama bayan mutuwar babbansa Abu Talib da ɗan kwanaki kaɗan Khadija ta mutu manzo Allah sallama ya yi hijira ya tafi garin Taif ko zai samu sassautawa abinda yake samu a daga mutanen Qurayshawa nan ma ya je samu abin da yafi wannan to bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo sai kasance duk lokacin da ya gamu da wasu kabilu yana zuwa ya bujiro musu cewa su karba addinin musulunci domin kamar yadda muka sani garin Makka gari ne da kabilun Laraba suna suke zuwa duk shekara aikin haji tunda aikin haji tun zamanin Annabi Ibrahim ake yin sa wa adzim fil nas bil hajji atuka rijalan wa ala kulli zamir yatina min kulli fajjin amiq Annabi Ibrahim tun zamanin sa Allah ya umarce shi da a ringa kira mutane su ringa yin aikin haji to tun a wannan lokacin suna zuwa kuma duk kabilar da ta zo tana sauka a garin Makka ta aikin haji a hadu a rana ta 10 ga mana ranar sallah kenan bayan an yi jiba da Makkal Aqaba wannan kusan shine babban wajen azwa to a wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zuwa wajen kabilu daban-daban yana bujiro musu da cewa su karba addinin musulunci in ba su karba ba yana ce musu to shin akwai mutanen da za su karbe shi su kare shi daga cutarwar da Qurayshawa suke masa su karbi su kare shi kamar yadda suke kare ƴaƴansu da matansu da sauransu a wannan lokacin manzo sallama ya je yana bujiro musu ko zai samu sassaucin abin da yake faruwa kamar yadda ruwayo suka nuna idan manzo sallama ya je yana bujirowa da kabilu addinin musulunci da cewa su karba addinin da zai tseratar da su akwai waɗanda suke bin sa a baya suna cewa wannan mutumin da kuke ganin sa su jefe shi da maganganu marasa kyau ba mai hankali bane ba ko kuma mu mutanen sa Qurayshawa mu muka san shi mu muka san da abin da ya zo da shi daga ciki har da Abu Lahab wanda yake daga cikin babbannin sa yana bin mutane da manzo Allah sallama ya je ya kira su cewa su karba addinin musulunci ko kuma su dau addinin musulunci su kai wa al'umma su ko za su karba sai ya bi shi ya ringa ce mata ya ringa ce musu cewa kada su ji wannan maganar domin mahaukaci ne ko mai sihiri ne ko kaza ne yana faɗa masa maganganu waɗanda suke ba masu kyau ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gushe ya ci gaba da wannan kira wanda daga cikin kabilun da ya je ya bujirowa addinin musulunci a wannan shekara musamman shekara ta 11 bayan aiko shi tunda daman wancan abubuwan da suka faru a shekara ta 10 ne zuwa bai bayan mutuwar Abu Talib da Khadija daga cikin kabilun da manzo Allah sallama ya ringa bujiran musu da addinin musulunci akwai kabilar Kinda wanda suka mayar masa da raddi wanda bai ji dadin sa ba daga ciki akwai kabilu da yawa irin su kabilar Sulaim da Abd da Banu Nadir da sauransu duk wasu daga cikin su da manzo Allah sallama ya bujiro musu cewa wa zai karbi wannan addinin ko kuma ya dau wannan addinin ya je isarwa da mutanen sa domin ko in suka karba zan je in ci gaba da rayuwa a can su kare ni daga sharrin Qurayshawa da sauransu wasu su mai yawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mummunan raddi domin suna ganin cewa idan suka karba addinin musulunci addinin musulunci ya karfafa to ba wanda zai ci riba su sai kabilar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kusan Laraba da kabilan wasu su kuma su ce wa manzo Allah su gaya manzo Allah magana mai dadi amma dai ba su karbi addinin musuluncin ba to daga ciki akwai mutanen Madina wasu daga mutanen Madina sun zo a wannan shekarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bujiro musu da addinin musulunci amma ba su karba ba wasu daga cikin su ne aka rawaito cewa sun so su karba amma manyan su suka hana su karba sai da suka koma garin Madina bayan wata shekarar da ta kewayo shekara ta 12 kuma sai suka dawo anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bujiro musu da addinin musulunci to wannan ita ce shimfidar da ya kamata a sani cewa manzon sallama ba haka kawai ya biya tafi Madina ba gabanin nan sai ya gabatar da wasu abubuwa to a shekara ta 12 bayan hijira wanda daga nan ne aka sa danbar tafiya ko hijira zuwa garin Madina a shekara ta 12 bayan hijira manzon sallama ya dai kasance ya ci gaba tunda shekara aikin haji ta kewayo ya ci gaba da bijirarwa da kabilan da suke zuwa aikin haji addinin musulunci ciki har da kabilar larabawan Madina da suka zo kabilar Khazraj da Aus wanda kusan su ne manya-manyan kabilan Madina suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma manzon sallama ya je ya same su wanda ruwaye sun nuna cewa su 12 ne cikin su hadda Ubada ibn Samit Allah ya kare da a gare shi wanda shine ya ba mu labarin abin da ya faru yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je musu a wajen Aqaba mana bayan an yi diban shedan na ranar sallah to a wannan lokacin mutane suna zama kamar yadda dai ake yi yanzu suna zama a wajen kowace kabila tana zama a bangare guda da ware kaza ware kaza to Ubada ibn Samit yace manzon sallama ya je ya bujiro musu da addinin musulunci yace musu ku zo ku yi min mubaya'a akan cewa ba za ku bauta wa kowa sai Allah ba sannan ba za ku yi sata ba sannan ba za ku yi zina ba sannan ba za ku kashe ɗayanku ba kamar yadda larabawa suke yi sannan kuma ba za ku zo da abin da addinin musulunci bai yarda da shi ba sannan ba za ku saba wa dukkan abin da yake na ma'ruf ba wanda bai saba wa addini ba sannan manzon sallama ya ce duk wanda ya cika wannan sharadin to lalle ladansa yana wajen Allah madaukakin sarki wanda kuma ya saba wa wannan sharadin da muka kafa to lalle kuma in Allah madaukakin sarki ya sitirce shi to al'amarin sa yana ga Allah madaukakin sarki idan ya so ya bai masa idan ya so ya azabtar da shi wannan ita ce abinda Ubada ibn Samit ya ba mu labarin mubaya'ar da mutanen Madina suka fara yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita ake kira bai'atul aqabatul ula mubaya'ar aqaba ta farko wannan ita ce danbar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa garin Madina su sabban su 12 ne kamar yadda Ubada ibn Samit ya faɗa suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a kan cewa ba za su bauta wa Allah ba ba za su bauta wa kowa sai Allah ba ba za su yi sata ba za su yi zina ba da abubuwan da muka ji wanda Ubada ibn Samit ya karanto mana daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya da suka tashi tafiya garin Madina sai ya tura musu da mutum ɗaya wanda daman sun neme sun ce manzon sallama ya ba su mutum ɗaya domin ya ringa karanta musu alqur'ani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su Mus'ab ibn Umair wanda ya zama shine farkon jakada na musulunci a duniya gaba daya manzon sallama ya tura shi Madina ya je ya ci gaba da koyar da mutanen Madina addinin musulunci musamman alqur'ani mai girma wanda ya sauka a gidan As'ad ibn Zurara daga cikin manya-manyan sahabban manzon sallallahu alaihi wasallama na Madina ya sauka a nan ya ci gaba da koyawa sahabban manzon sallallahu alaihi wasallama alqur'ani wanda ta hannunsa da yawa sahabbai manya-manya na Madina suka musulunta bayan kafin shekara ta yi Mus'ab ya zo ya dawo maka ya gaya manzon sallallahu alaihi wasallama cewa fa lallai mutanen Madina da gaske suke sun karɓi wannan addinin musulunci kusan sai da ya zama babu wani gida a garin Madina face sai kaji ana ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani gida da ba za ka samu cewa wani ya musulunta daga cikin gidan ba kun ga kenan daga nan da'awar musulunci ta fara samun ƙarfi a waje tunda a ciki ta kasa samun waɗanda za su manya-manya waɗanda za su karɓi da'awar su kare sabon manzon sallama daga cutar da su da ake yi ta ɓangaren Qurayshawa to gashi Allah ya kawo wani buɗi daga waje mutanen Madina sun karɓi addinin musulunci to daga nan wata shekara da ta kewayo a shekara ta 13 bayan hijira bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutanen Madina suka yi gungu suka taho aikin haji domin saɓi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ake kira bai'atul aqabati thaniya ma'ana mubayara aqaba ta biyu wanda daga nan ne kuma suka daura cewa manzon sallama ya je ya tafi Madina domin ya ci gaba da rayuwa a can wanda ruwayoyi sun nuna cewa sahabban da suka zo ko kuma mutanen da suka zo daga daga mutanen Madina su kusan 80 ne har da mata guda biyu wanda cikin su akwai Nasiba ko Ummu Umara wanda sahabiya ce mun zo yakin Uhud zamu ji irin abin da ta yi sahabban nan suka zo aikin Hajji Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya same su a ranar 10 ga wata suka yi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya akan cewa ba za su bauta wa kowa sai Allah ba sannan ba za su zo da abin da addinin musulunci bai zo da shi ba sannan kari akan abin da suka yi mubaya'a akai shine abin da Jabir dan Abdullahi ya gaya mana wanda haddashi a cikin waɗanda suka yi mubaya'a yake cewa mutanen Madina a wannan lokacin sun yi wa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan cewa za su ji kuma za su bi abin da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a lokacin da suke cikin nishadi da a lokacin da ba sa cikin nishadi sannan suka yi wa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan cewa za su ciyar da dukiyarsu lokacin da suke da ita lokacin da ba su da ita ko ya ne za su ciyar akan addinin musulunci sannan kuma suka yi wa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan cewa za su yi umarni da al'amru bil lati umarni da al-ma'ruf sannan za su yi hani ga mummunan abu sannan suka yi wa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan cewa za su kare shi kamar yadda za su kare kansu kamar yadda za su kare ƴaƴansu kamar yadda za su kare iyalansu wannan ita ce mubaya'ar da suka yi wa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga nan shi kuma Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake ce musu in dai suka cika wannan mubaya'ar to suna da aljanna kuma lalle mutanen Madina sun cika wannan mubaya'ar ko kuma wannan alƙawarin da suka dauka wanda daga nan sai suka yi alƙawari ga Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idan ya zo garin Madina za su kare shi kamar yadda mubaya'a ta nuna ba za su bari wani ya taba shi ba mutukar dai yana cikin Madina amma idan a waje ne mubaya'ar ba ta shaddanta ga irin abin da za su yi a waje wanda idan muka zo yakin Badar za mu ji cewa Manzo sallama da aka zo yakin Badar an zo filin Badar kafin a fara an zo filin dazar kafin a fara gwabzawa sai da ya tsaya ya tambayi sabansa cewa ku bani shawara ya ibadallah ashiru ilayya ibadallah sai mutanen Makka suka yi magana suka ce za mu kasance tare da kai kuma ba za mu ce abinda mutanen annabi Musa suka ce ba cewa mutanen annabi Musa sun ce ka je kai yaki da kai da ubangijinka inna hauna qa'idun suka ce mu ba za mu ce haka ba za mu ce ka je kai yaki tare da ubangijinka mu ma mu kuma muna tare da kai haka Manzo Allah sallama bai shiru saboda ba mutanen Makka yake so su yi magana ba mutanen Madina yake so su yi magana daga nan sai wasu daga cikin mutanen Madina suka gane cewa da su yake sai suka faɗi irin wannan magana suka ce lallai za mu kasance tare da kai ko da za ka shiga ruwan kaza ka shiga ciki ma'ana halaka kai tsaye to za mu tafi tare da kai sai Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi farin ciki da wannan magana saboda ne saboda a wannan mubaya'a ba su shardanta cewa idan a wajen Madina bane za su tare Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin garin Madina ne suka yi alƙawari inda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan za su kare shi ba za su bari a taɓa shi ba matuƙar suna raye kamar yadda za su kare kawunansu da ƴaƴansu da iyalansu to aka ɗaura wannan mubaya'ar mutanen Madina suka koma wanda a wani lokacin sai ne wasu abubuwa suka faru kafin a yi mubaya'ar da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho tare da Al-Abbas babbansa wanda lokacin ba musulmi bane ba amma dai saboda kasancewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗansa ne ya taho don kada a cutar da shi da ya zo ya ji abin da ake na mubaya'a sai ga ilalle ba cutar da Manzo sallama za a yi ba aka yi mubaya aka tashi Qurayshawa suka ji labarin abin da zai faru ko kuma abin da yake faruwa suka kawo farmaki barazana don kada wannan abin ya faru mutanen Madina dai suka samu suka tafi garin Madina aka je aka ci gaba da yada addinin musulunci daga nan sai Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni yayi wa sabanta umarni da su fara yin hijira domin wancan alƙawarin da mutanen Madina suka ɗauka za su cika shi kuma ma suna cika shi Manzo sallama ya wa sabanta umarni da su fara tafiya garin Madina a hankali suka fara tafiya suna tafiya koyi wanda kamar yadda muka sani a tarihi sai na Umar shi da ya zo yin hijira a filin yin hijira to mutanen Makka da suka ga wannan ba wai haƙura suka yi ba sai ga cewa ya za in dai mutanen Manzo sallama suka fita daga garin Makka suka tafi wani garin to akwai matsala lallai wani abu zai biyo baya sai suka ce to mu dau wasu hanyoyi da za mu hana su yin hijira gaba daya suka fara tare waɗanda za su in suka ji labarin cewa wani zai hijira sai su je su tare shi misali daga cikin wanda suka tare akwai Abu Salama da matarsa Ummu Salama suka tare su da suka zo yin hijira suka tare su suka ce ba za su ba zai hijira da Ummu Salama ba saboda ita ƴar uwarsu ce dangin da ne suka zo suka tare shi suka ce kai dai tunda ka fi ƙarfin mu za ka yi hijira kuma ba mu da dama da za mu tare ka je ka yi hijira amma ita wannan Ummu Salama din ba za ta hijira ba ba za ta fita ba haka ya hakura bata hijira ba shi kuma ya tafi shi kadai ta dawo wanda ta yi suka zo ya nuna kullum sai ta fito ta yi kuka tana ta shauƙin ta tafi Madina domin ta je ta tarar da mijinta daga ƙarshe dai wasu daga cikin ƴan dangin da suka tausaya mata suka ce yanzu ba za ta duba yanayinta ba a bata ta je ta hijira daga ƙarshe aka bata ta hijira ta je ta game da mijinta a can daga cikin waɗanda aka kashe wanda aka takurawa a garin yin hijira akwai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Suhaib Rumi wanda an san shi da ya zo yin hijira Quraisha suka zo suka tare suka ce da zai hijira ba sai ya ce saboda ne suka ce ka zo mana gari don asalinka ba dan maka bane ka zo garin nan ba tare da dukiya ba ka samu dukiya a garin mu kuma ka ce za ka fita da dukiyar bayan ga mutanen da suka ce zan sai ya ce to yanzu idan na rabu da ku idan na ba ku dukiya ta da duk abin da na mallaka za ku bani na hijira sai suka ce eh za mu bakka sai ya ce to ku je duk gaba daya abin da na mallaka na ban muku ni kuma na hijira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labari sai yake cewa lalle cinikin da Suhaib yayi ya rabauta ya samu riba to da ire-iren waɗannan suka ringa tare su suna kokarin mana hijira har dai Allah ya sa da yawa daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi hijira to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma bai hijira ba bai fita daga garin Makka ba Qurayshawa kuma suna ganin sa sai suka tsaya suka yi tunani suka ce ku fa lallai tunda waɗannan sun samu sun yi hijira idan har muka bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira da matsala don haka yaya kamata a yi sai aka taro taron gangami a Darul Nadwa dama nan ne gidan da suke taruwa kamar yadda musulmai suna taruwa a Darul Arqam ibn Abi Arqam su kuma Qurayshawa suna da majalisun su Darul Nadwa ana ake kitsa dukkan wani sharri suka taru aka zauna za a yi mitin ya za a yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ga wani tsoho ya shigo daman sun sharɗanta babu wanda zai shigo in ba ɗan cikin su ba sai suka ga wani tsoho ya shigo kuma yadda malaman tarihi suka faɗa ya shigo yana shigowa sai ce musu ai shi mutumin na gari kuma ya zo ne a yi wannan mitin ɗin tare da shi don shi ma yana tare da su da wannan ra'ayin da suke da shi na cewa lallai kada a bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hijira da yazo aka zauna sai wasu daga cikin su suka daga hannu suka ce to mun shawarar da zamu bayar a nan shine manzo sallama kada a barshi ya tafi Madina amma a dauke shi a kore shi ya tafi wani wajen daban kada a barshi ya Madina sharaf sai wannan tsohon yana zaune sai ya ce a'a in kuka barshi ya tafi duk inda kuka barshi ya tafi to wannan bakin nasa da kuke gani na cewa idan ya zo ya yi wa mutane magana yana sirce su zai ci gaba da sirce su ya samu mabiya aka ce eh lallai kam haka za a yi kada a barshi sai wasu suka ɗaga hannu suka ce mu shawara da za mu bayar shi ne a zo a ɗaure shi kawai kada a barshi ya fita ma'ana a sa shi a kurkuku sharaf sai ya kuma magana ce wannan ba ra'ayi ba ne in kuka ɗaure shi ai yana da dangi za su zo daga ƙarshe da kuma mutanen can mutanen Madina za su zo daga ƙarshe su yaƙe ku su kwace shi ya je kuma abin da kuke tsoro ya faru to ana cikin yin wannan sai Abu Jahal ya ɗaga hannu ya ce to ni shawara ta daman shi ne shugaban ƴan daban a lokacin ni shawara ta shi ne a kashe shi kawai a gama da shi ya za a gama da shi ba haka kawai za a kashe shi ba a ɗauko tunda ai mun gwada shawara ƙabilu ne da yawa kowace ƙabila ta kawo mutum ɗaya ta kawo saurayi ɗan bana bakwai wanda ɗin ko shi kaɗai ya daki mutum duka ɗaya zai mutu a ɗauko shi kowace ƙabila ta kawo idan aka haɗu kamar ƙabila goma sai su zo a lokaci ɗaya su samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su dake shi ya mutu idan ya mutu Banu Hashim ba za su taso su ce ga wanda ya kashe shi ba saboda ƙabilun suna da yawa idan suka ce za su yi rigima da ƙabilun sun fi su ƙarfi nan tarar sai wannan tsohon wanda ya ce shi daga Najd yake ya ce eh lallai wannan shi ne ra'ayi lallai wannan shi ne ra'ayin da ya fi kowanne inganci da kuma shi ne hanya madaidaiciya aka yaddada wannan ra'ayi shine Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin suratul anfal wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka ma'ana tsaka asidin kenan aw yaqtuluka aw yukhriju ko su kashe ka kuma su kore ka Allah ya ce wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin duk suka hada shi kuma a daren Allah madaukakin sarki sai ya turo mala'ika jibril ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin abinda Qurayshawa take ciki sun hada cewa sun yi mutun cewa idan ka fito sallar asuba asuba tana yi ka fito wucewa za su kashe ka wanda kabilan nan kawannan wanda aka dauko daga cikin kabilu a wa ala ra'si ma'ana wanda yake jagoran su Abu Jahal za a tafi a kashe ka manzo sallama da yi wannan labarin sai mala'ika duniya ya ce kai maza ka je kai hijira ka je ka samu sayyidina Abubakar ku fita daga garin Makka to manzo sallama a wannan dare yaje gidan sayyidina Abubakar ko in ce tsakar rana yaje ya kwankwasa gidan sayyidina Abubakar ya sama sallama bai saba zuwa irin wannan lokacin ba dama kuma sayyidina Abubakar shi ma yana so ya hijira amma kuma manzo sallama ya ce masa kada ya hijira ya tsaya yana kwankwasawa ya bude masa sai mamakin zan sai manzo sallama ya ce ba kowa dai a gidan sai sayyidina Abubakar ya ce ba kowa daga ni sai iyalinka sai kuma ɗan uwar da mana Asma da Aisha da kuma shi da matarsa sai manzo sallama ya gaya mata cewa ga fa abin da ake faro dai ake kafu cewa gashi abin da Quraysh suke kula kuma ga abin da Allah ya bashi sai mai umarni cewa ya hijira kuma tare da kai za mu tafi hijira daman kuma sai na Abubakar abin da yake so kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka shirye duk abin da ya kamata a yi na wannan hijirar wanda a wannan lokacin wanda ya dau nauyin hijira shine sayyidina Abubakar domin abubuwan da suka faru a wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace za a fita hijira amma idan an tashi fita ne za a je garin Madina ba haka kawai za mu tafi ba na farko sai mun samu wanda ya san hanya madubu kenan ko madubu ban tafiya wanda ya san hanya za a yi kuddabami dan ba hanya kai sai za mu tafi aka ce eh Zainab Abubakar yace akwai wanda za a dauko haya shine Abdullahi ibn Uraiqit a wata ruwayar Abdullahi ibn Urqut al-Laythi ba musulmi bane ba Zainab Abubakar ya dauko hayarsa shine zai nuna musu hanya ya fita su ta hanyoyi a fita abu na farko kenan abu na biyu shine a samu wanda zai ringa yi musu hidima sai ma Zainab Abubakar ya dauko wanda zai ringa yi musu hidima bawansa ne shine Amir ibn Fuhaira kunga duk Zainab Abubakar ne wannan sai abu na uku ba kai tsaye za su tafi ba idan sun tashi za su tafi garin Madina hanyar garin Madina daga Makka kudu ake yi kamar yadda muka sani kudu ake yi to amma sai manzo sallama ya ce ba kudu za a yi ba idan an tashi a tafi a fara zama a Ghari Thawr wanda shi kuma Ghari Thawr kudu arewa maso yamma ne daga garin Makka ma'ana ba kai tsaye kusa-kusa bai ma yi alaka da hanyar Madina to idan an tafi nan za su je fi kwana uku za a samu musu abubuwan hawa abinda za su hau taguwa shi ma sayyidina Abubakar ya dau nauyin ya ce shi zai kawo sai manzo sallama ya ce a tasa zai siya daga nan dai har da ƙarshe manzo sallallahu alaihi wasallama ya siya to sai aka ce idan sun je a kwana uku nan ai dole za su nemi abinci za su ci wanda zai ringa kawo musu abinci ko kuma wanda za ta ringa dafawa ce ce kuma wane ne zai ringa zuwa ya ringa gaya musu labaran da Quraysh suke ciki Asma binti Abi Bakar ita take dafa abincin wanda yake dau abincin ya kai kuma ya jiyo musu labarin da abinda ake ciki shine dan Zainab Abubakar to kun ga kenan dukkan kusan nauyin tafiyar hijirar Zainab Abubakar ne ya dauke ta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda dukiyarsa ta amfanin addinin musulunci irin Zainab Abubakar idan aka ce ma a duniya kaza ko ka dauko mutum daya wanda dukiyarsa ta fi kowace dukiya amfani ga addinin musulunci wa za ka ci shine Abubakar Siddiq Allah ya rabbi Allahu anhu wa arda to haka aka manzo Allah sallama ya fita a wannan dare kafin ya fita akwai ajiyar da Quraysh suke bashi musulmin su da wanda ba musulmin su saboda amin ne manzo sallama amintacce ne duk da ya zo da abin da ba su yarda da shi ba amma kuma duk da haka suna bashi ajiye ajiyarsu to manzo sallama da ya tashi idan ya tashi ya tafi waye zai kula da wannan ajiya sai ya je ya samu Ali ibn Abi Talib shi ma ku duba jarumtar da yake yace ka zo ga abinda ake ciki abinda ake ciki koran shawa sun shirya kaza da kaza amma yanzu abinda za a yi inda nake kwantawa ka zo ka kwanta domin me abubuwa guda biyu na farko Qurayshawa ai ba haka za su zauna ba a daren za su ringa lekowa su ga manzon Allah yana nan ko baya nan in sun leko za su ga wani yana bacci sai su ga manzon Allah ne ɗaya kenan na biyu kuma idan manzon sallama ya tafiwa wanda zai bayar da wannan ajiyar da ake bashi shine Sayyidina Ali haka Sayyidina Ali ya zo ya yadda ya kwanta wannan hatsari ne fa irin wannan amma saboda musulunci kuma sun san waye manzon sallama in aka kishe su a wannan hanyar sun san inda za su sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta ba a taba kuma ba za a yi irin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bayan annabawa to Sayyidina Ali ya kwanta a wannan gadan nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi ya fito da shi da Sayyidina Abu Bakar da daddare suka wuce Qurayshawa idan su bi ba wai bacci suke ba idan su bi amma ba su ganta ba manzon sallama aka ce a tari har ya dauka sa ya watsa musu ya karanta sadr surati yasin ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم هيدو إن الله مرحب نسل جيكي جوا وانا آية فاغشيناهم فهم لا يبصرون معنى باسا عمد الله سلم يوجي بكين شوا يفتشير سيدنا أبو بكر سكا نبي غار ثور سكا دي حر سكا إتا وانا غار ثور أهنيا سيدنا أبو بكر يكسن سي إذن يدي غباء da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce gaba sai kuma ya dawo baya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ne sai yake haka sai yace idan na tuno Qurayshawa za su biyo mu a baya suna neman mu sai in dawo gaba domin in kare ka idan kuma na tuno gaba zai iya yiwuwa kuma akwai wasu masu jiran mu a gaba sai in dawo gaba haka har aka je wannan kogon suka shiga cikin kogon suka kwana suka yi waɗannan kwanaki uku wanda a wannan lokacin shi Amir ibn Fuhaira yana kawo musu wannan tagoyin nasu suna tatsan nonon suna sha ita kuma Asma tana dafo abinci dan Sayyidina Abu Bakar yana kawo musu sannan kuma yana jiyo musu labaran da Qurayshawa suke abubuwan da Qurayshawa suke ciki su kuma Qurayshawa sun jira suna jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito su kashe shi har suka ga lokaci yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai suka shiga gidan suna zuwa sai suka ga ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane a kan gadan Sayyidina Ali ne cikin haushi sai suka kama Sayyidina Ali suka je suka daure shi nan da nan sai suka bazama a inda suka tashi farko ina suka nufa suka nufi gidan Sayyidina Abu Bakar domin sun san lallai inda ake ciki Sayyidina Abu Bakar ya san inda manzo Allah yake suna zuwa sai suka tarar shi ma baya nan suka tambayi iyalansa ina yake suka ce ba san inda yake ba suka fito har wasu ma ake katari cewa har sai da Abu Jahl ya mari Asma binta أبي بكر رضي الله عنها والذي لم أقف على صحة هذا الخبر أما لي سنجم بيا سوى إن أبو بكر لما ظلم كتب سنجم لي كبا تسيسك داو تسيسك داو تسيسك سنيا شوكت شوى وان دي كام من ظلم سلم لسينا أبو بكر أرأي كوبا أرأي بينا دا ديرس ما أرأي انك كاوس كيكنا دا دير مطلوبين an ka kama mutum daya kana da diyar mutum daya ko a raye ko ba a raye ba kuma suka dauko dukkan waɗanda suka san sun san me ake ce musu da Hausa waɗanda suka san sau ma'ana wanda suna kallon hanya za su ce wane ya bi ta hanya kaza ko kuma ga san wane ya wuce wanda a larabci ana ce musu kafa masu yin kiyafa wanda idan suka kalli wane da wane za su iya cewa wannan dan wannan ne ko ba tsafi ba ne ba baiwa ce wadda Allah ya ba su domin ko lokacin da Usama da Zaid ake ta tantama wasu na shakkar cewa anya Usama dan Zaid ne domin shi Zaid bari ne Usama kuma baki ne anya ɗansa ne wata rana suna kwance da Usama da Zaid Allah ya kare da a gare su suna kwance sun rufe kawunan sai kafafuwansu kawai sai wani daga cikin kabilar Mudlad sai ya zo yana ganin kafafuwansa ya ce tabbas wannan kafa ɗaya daga cikin ɗaya take manzon sallama da ya ji maganar nan ya yi farin ciki ya yi shiga gida ya je ga yana na Aisha yana farin ciki ya ce baki ga abin da Al-Mudlaji ya ce ba cewa Usama da zai ɗaya daga cikin su daga ɗaya yake manzon Allah ya farin ciki to kun ga cewa ba tsafi bane ba to Qurayshawa suka je suka dauko hayar waɗannan mutanen wanda za su nuna musu hanya za su nuna cewa ga inda hanyar ga inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jana'a suka suna zuwa kuma hakan aka bi sawun su akai tabi har sai da aka je inda sawun ya tike suka ce ga inda ya tike amma kuma ba mu san inda tike ba kuma za sallama da jana'a maka suna cikin wannan kofa cikin hikimar Allah marubin sarki sai ya sa gize gize ya zo ya yana a kofar kogon sawun wanda duk wanda ya zo ya san tabbas babu kowa a ciki amma sai na Abubakar da manzo sallama suna ciki har da suka zo sai na Abubakar ya ce manzo sallama da a ce ɗayan su ya kalli karkashin kafarsa to da ya ga mu sai manzo sallama ya ce kada ka ji tsoro ma bannuka bismillahi salikum ma me tunaninka da mutane guda biyu na ukun su Allah marubin sarki ma na yana tare da su da taimakon su shine Allah can cikin surata tauba idza qul li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana to haka manzo sallama da sayyidina Abubakar suka kwana uku a wannan kogon sai da sau ya dauke mana an daina neman su an dauki an dai ba haso cewa ba za a gansu ba sai suka fito Abdullahi ibn Uraykit ko Urqut yazo suka tafi da shi da shi Amir ibn Fuhaira ya kawo musu tawuwa suka hau suka nufi hanyar Madina ta hanyar da ba sani ba ma'ana ta hanyar da ba za a taba zaton cewa ta hanyar suka ba domin an zo duk an duba ba a gansu ba kuma an ga inda sawun su ya tike to a hanya ba kawai ta gani ba amma dai yana da kyau a dan san hijirar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din a hanya abubuwa sun faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbin sa da Abubakar da kuma wanda suke tare da su cikin abin da ya faru akwai Suraka ibn Malik al-Mudlaj ma'ana shugaban kabilar Mudlaj kenan Kinana ya ji labarin Qurayshawa suna neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun ba da kyautun sa kyautar duk wanda ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a raye ko ba a raye ba to dole tunda mutum ya ji wannan garafa ta dole zai so ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin mutanen sa sai wata baiwar sa da zo take gaya masa cewa ai ta ga wasu mutane sun tawo ga wasu mutane nan sun tawo ta gansu a hanya hanya ba waɗanda ake nema bane ba sai ce a ke abin wannan magana ashe ya kitsa a zuciyarsa cewa lallai akwai wani abu a kasa sai ya maza ya sa wasu daga cikin bayansa suka fitan mai da abubuwan abin hawansa wajen gari sai ya fita wajen gari kamar ba wani abu ya bada ba ne yana zuwa ya hau sai ya bi sawun su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da je kafin ya karasa wajen su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai jokinsa ya tuntube kamar yadda tarihi ya nuna da ya tuntube sai ya sauka daga kansa ya ki tafiya sai ya ɗauko wannan kibbau da suke yi na idan mutum zai tafiya ko zai wani abu na neman sa'a sai ya gwada ya gani shin ya ci gaba ko ba zai ci gaba ba sai na a'a ya fito kai sai ya watsi da shi sai ya hau dokinsa ya ƙarasa wajen su manzo Allah sallama yana ƙara tafiya sai ƙafar dokin ƙafafuwansa na gaba suka cike suka maɓale sai ya yi wa manzo Allah sallama magana cewa ya zo ba dan ya cutar da su ba su ba shi aminci sai manzo sallama ya ce to anta fil aman sai dokin abubuwan suka fito ya je ya karasa wajen su manzo sallama ya je da niyyar ne ya je ya kama sai kai Qurayshawa sai ya gaya musu cewa ga ba abin da ake ciki domin su ba san ma me ake ciki ba na cewa an sa duk wanda ya zo da su za a ba shi diyar mutum ko kuma rahuma ɗaya sai ya gaya musu duk abin da ake ciki sai ya ce amma yanzu shi ba zai yi ba bai musulunta ba a lokacin manzo sallama ya rubuta mai aminci domin ya san tabbas in dai manzo sallama ya fita ya je wani garin to wani abin zai kasance ma'ana daula zai kafa daula sai ce a rubuta mai aminci manzo sallama ya rubuta aminci ma'ana ko da za a kama shi a wani yaƙi to ya shiga cikin amincin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzo sallama ya rubuta a wasu ruwayoyin sai suka nuna cewa da ya tsaya bayan sun gama magana sai manzo sallama yake ce masa me ne zatanka da a ce za a ɗauko kambin Kisra da duk abubuwan mulkinsa na hula da kambinsa da komai a sanya ma sai Suraka ya yi mamaki ya za a ce kambin Kisra a irin wannan yanayi kamar dai abin mamaki to haka ya tafi wanda hakan bayan an gama yaƙin Hunain yana daga cikin wanda aka kamo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce yanzu ne lokacin cika alƙawari manzo sallama yanzu aka sake shi to a wani lokacin ya musulunta a zamanin sai na Umar bayan an je an kamo an kashe Kisra an ɗauko kambinsa sai ya kirawo Suraka ya zo ya sa masa Suraka ibn Malik sai ya sa masa wannan kambin daga nan sunansa ya bar cewa gashi ya sa kambin Kisra kuma waccan magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbata Suraka yayi wata magana yace ya gode wa Allah madaukakin sarki da ya kariya karfin Kisra har aka dauko aka sa wani wanda yake mutumin kauye aka sa mai tambun Kisra kun ga mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta tabbata anan to anan haka manzo sallama ya wuce a hanya kuma ya kuma gamuwa da ummu ma'bad wanda ana jin tarihi ana jin sana daga cikin wanda suka siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda da suka je suna zuwa wajen ta sai suka tarar da garke na akuyoyi da yawan su ma sun tafi kiwo sai suka ce mata shin tana da wata akuya wadda za su samu su ta so sai ta ce ai duk babu sai wata wadda take ramammiya sai manzon sallama ya ce a kawo ta manzon Allah ana kawo ta manzon sallama ya shafa nonon ta sai ruwa ya kawo suka tatsa suka sha manzon sai na Abubakar ya sha haka shi ma manzon sallama ya sha duk suka sha gaba ɗaya kuma suka mika mata ragowar ta ga abun mamaki to a wannan lokacin shi ne sai ta kalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kalle shi sama da ƙasa tunda bata san kowaye shi tunda ta ga abun mamaki shi yasa ta iya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ku ji ana cewa waɗanda suke siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai ne kaɗan saboda ni saboda kwarjinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake musu ba sa iya ɗaga ido su kalle shi haka kai tsaye kalle shi tun daga sama har ƙasa saboda kwarjinin sai dai ku ji an ce hadisin ummu ma'bad ko hadisin hala ibn abi hala dan uwan dan nana khadija kenan ko al-hasan wal husayn su ne suke siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga farko har ƙarshe to ita ma tana daga cikin wanda suka siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mijinta yana dawowa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi gaba sai ta gaya musu mata cewa ga ba abin da ya faru ga ba abin da ya faru yace wannan shine wanda Quraysh suke nema ya bi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga me su ba to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Sayyidina Abubakar suka da mai nuna musu hanya da kuma musu hidima suka isa har garin Madina wanda mutanen Madina tun lokacin da suka ji cewa manzon sallama ya fito kullum sai sun fito wajen gari suna jiran isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa garin Madina lokacin mutanen Madina sun fito neman manzon Allah sallama bai karaso ba sun koma sai wani bai hude ne yana kan rufin su sai ya gano manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yahudawa ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san sun fassa sai ya kwala wa Quraysh mutanen Madina kira ya banu qaila ma'ana al-ansar kenan khazrat aus da khazrat ga sahi da wanda kuke jira ya zo ya dawo nan da nan mutanen Madina suka fito aka tarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda har shi ne ake hakaitowa sun yi wannan waƙar yara da kuma mata sun fito sun yi waƙar da ake hakaitowa cewa qala al-badru alaina min zaniyati al-wada wa tabashshuru alaina ma da'a lillahi lahida wanda wasu malaman sun ce wannan waƙar ba a lokacin isowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi ta ba saboda zaniyati al-wada tana bangaren arewacin Madina wanda kamar yadda wasu daga cikin malaman suka tafi akan cewa an yi ta ne lokacin da manzon sallama ya dawo daga yakin Tabuka domin ya je Sham ne ya dawo ta bangaren arewa amma wasu malaman suka ce a'a akwai zaniyatul wada din a bangaren kudu ta inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kullu wanda manzon sallama kun san ba kai tsaye shiga garin Madina ba sai da ya zauna a Uba ko kuma yadda muka sani ya zauna a wannan garin na Uba har ya yi sallah ya fara gina masallacin kuma wanda shine farkon masallacin da aka fara ginawa bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya gama kwanakin sa a garin a unguwar Uba sai ya tafi garin Madina a hanya sallar juma'a ta riske shi yayi sallah wanda har yanzu masallacin yana nan ana cewa masjidul juma'a yana nan a hanyar Uba kafin a karasa garin Madina da ya yi sallah a nan sai kuma ya shiga garin Madina duk inda ya wuce kowace ƙabila in ya wuce ta za ta nuna cewa halumma ilaina ka zo gare mu za mu kare ka za mu kiyaye ka za mu yi wa kowa yana so manzon Allah sallama ya sauka a wajenka kun gama mutanen Madina su kuma waɗannan suna koron manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai fita daga garin Makka sai da ya juyo ya kalli garin Makka don ba ya so ya yace garin Makka gari ne da na fi so ya fi kowane gari su yi wa a zuciyata amma mutane na sun fitar da ni daga garin Makka gashi na fita sai ya tafi garin Madina daga gashi kuma har yi addu'a Allah ka sanya man ka sanya mun son Madina kamar yanda nake son garin Makka kuma daga gashi garin Makka yayi albarka saboda zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya sauka a wannan masallaci yayi sallah ya shiga garin Madina da ya je garin Madina kowa yana so manzon Allah ya sauka a wajen saboda martaba ce duk wanda ya zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a rabu da taguwa kada a taba ta a rabu da ita ba innaha ma'mura domin idan an umarce ta ta san inda za ta sauka sai da ta daidai inda masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a yanzu sai ta tsaya da ta dan tsaya kadan manzon sallama bi sako ba sai ta dan yi gaba kadan sannan ta durkusa tana durkusawa dama kofar gidan Abu Ayyub al-Ansari ne sai maza ya gudu ya zo ya dauke abin hawan da kayan ya shigar da shi gidansa shikenan ya riga kowa to dama Abu Ayyub al-Ansari an san kowa ya shi Khalid bin Zaid al-Ansari wanda shine ne masaukin manzon Allah sallama gidansa hawa ne sama da kasa ne yana zuwa sai ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saman da sai manzon sallama ya ce a kasan zai karba amma daga karshe ya karfi saman saboda baya so ya kasance a saman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to da ya dauki wannan kayan ya kai manzon Allah sallama sai ya sauka a gidan har aka gina masallacin nan wanda wajen masallacin da ya sauka waje ne na wasu marayu guda biyu sahal da Suhaib marayu ne da aka zo sai manzon Allah sallama ya ce to za a gina masallaci a wannan waje da gida da masallaci anan aka fara gina markaz na addinin musulunci na farko to manzon Allah sallama da ya zo sai mutanen Madina suka zo wanda suke su ne kamar waliyan yaran da suka ce ai ba za a siya ba zai a siya sai manzon Allah sallama ya ce a sai an siya haka dai aka sai wannan wajen aka gina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gidansa ɗakuna guda biyu kamar yadda muka sani dan lokacin matansa guda biyu ne ko akwai Sauda akwai kuma Aisha wadda bata tare ba sai daga wadda bata jima da tarewa ba to ko kuma sai da aba a Madina ma ta tare aka gina masallacin an yi kwana 12 kamar yadda ruwaya suka nuna ana gina masallacin hadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake ginawa kuma yana ƙarfafa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan sai da aka samu wani al-Yamani wanda shi ya fi kowa iya gini a lokacin ana ɗebo kasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kai masa a miƙa masa saboda dai a ƙarfafa su kuma saboda an nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa kowa akwai wajensa kowa akwai abin da ya fi iyawa wani in a yaƙi ne shi ake fabbalawa shi ake bibitawa wani idan a ɓangaren dukiya ne shi ake bibitawa wani idan a ɓangaren aiki ne shi ake bibitawa to ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ana ɗebo kasa sai ya ringa cewa ku miƙa wa al-Imami ku miƙa wa al-Imami wanda a wannan lokacin Ammar ibn Yasir yana daga cikin wanda suke ɗiban wannan ƙasar mut kowa yana ɗibo bulo ɗaiɗai amma Ammar ibn Yasir yana ɗibo bulo biyu shi kaɗai a shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya mai magana cewa wai har da ƙarshe yake cewa wata fi'a wadda take azzalima za ta kashe shi kuma hakan ya faru a yakin da aka yi tsakanin Ali ibn Abi Talib da Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhum ajma'in a wannan lokacin sufin kenan a wannan lokacin aka kashe Ammar yana cikin tawagar wannan sayyidina Ali dabi tawagar sayyidina Muawiya suka kashe shi a wannan sai malamai suka ce to anan sai ya nuna cewa kowace kabila daga kowace tawaga ta yi ijtihadi amma wacce ta yi ijtihadi ta yi daidai ita ce tawagar sayyidina Ali tana da lada biyu waccan kuma ta yi ijtihadi Muawiya ijtihadi amma kuma ijtihadin sayyidina Ali ya fi tunda manzon sallama ya nuna tawagar da take da tafi gaskiya ita ce tawagar sayyidina Ali amma wannan kuma baya nuna cewa hakan ya nuna cewa waccan tawagar gaba ɗayan su kafirai ne ko kuma azzalimai ne ko kuma wani ijtihadi ne wanda malamai sun bayyana sun fito sun yi bayani abinda ake nufi da hakan domin wasu ƴan shi'a da kuma ƴan koren ƴan shi'a suna fakewa da irin waɗannan hadisan su ce ai gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna waccan fi'atu baghiya ce azzalima ce kafira ce da waye don haka duk waɗanda suke cikin su wa ala ra'sihim Muawiya ibn Abi Sufyan duk sun zama azzalimai sun wannan to kuma ya zaka yi da sauran hadisan da suka nuna falalar sayyidina Muawiya yana daga cikin masu rubuta manzon sallama alqur'ani kuma kowa ya san duk wanda kowaye idan ya zama shugaba ba yanda za a yi dauko sakatare wanda ya san ba ya yarda da shi ba to fa Muawiya sakataren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga kenan wani abu ne da ya faru wanda kowa ya ijtihadi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna tawagar sayyidina Ali ita ce ijtihadin sa yake kan dini to bayan an gama ginin aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gida Sauda da Aisha Allah ya kare da a gare su daga baya kuma din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kara aure sai a gina wa matar ta gida a wajen wanda dakunan da ake gina kamar yadda Hasan al-Basri yake faɗa yace a lokacin mulkin Zainab Usman lokacin yana saurayi idan ya zo Madina yana shiga dakunan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya daga hannu yana tako wannan din daki ma'ana wannan karshen ginin daki rufin daki kun ga kenan dakuna ne kanana ba manya ba kuma ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana sallah da daddare na Aisha ta kwanta awanta gaba daya yana yin tsawon dakin gaba daya idan ya zo yin sujada sai ya matsar da kafarsa kun ga ba manyan dakuna bane amma ba anan aka gina addinin musulunci anan aka duk wani abu na addinin musulunci anan aka tsara shi domin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama shine santa ta komai anan ake karanta alqur'ani anan ake yin salloli anan ake yin meeting anan ake kirawo yaki anan ake kaza anan ake kaza anan ake alƙalanci anan ake komai daga nan aka fara kafa daular musulunci zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama garin Madina to bayan manzo Allah sallama ya nuku a garin Madina sai kuma ya tashi wani abu wanda ana faɗa a tarihi ba a taɓa samun mutanen da suka irin sa ba an banda safan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sabu manzo sallama na garin Makka sun taho sun bar dukiyarsu sun bar gidajensu da yawansu sun bar iyalansu sun taho garin Makka ba Madina ba su san kowa ba to cikin hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi wani abu da ake kira mu'aha ma'ana ya hada dan uwantaka tsakanin mutanen Madina da mutanen Makka sai ya dau sahabi wani na mutumin Makka sai ya dauko sahabi wani mutumin Madina sai ce na hada ku a wuta su kuma saboda zuciyarsu farace ta kuma addinin musulunci suke wa sai suka kasance a haka har sai da ya kasance in aka hada mutumin Makka da mutumin Madina manzo sallama ya hada su in wantaka sai da ya kasance har gado ma ana wannan yana gadar wannan sai mutumin Madina ya ce to shikenan ka zo tunda ka baro kasuwancinka ka zo ina da gona domin mutanen Madina mutane ne masu noma ina da gona zan raba ta biyu in ba ka rabi sannan ina da gida zan raba shi biyu ka zaɓi ɗaya ina da mata guda biyu ko sama da haka zan za ka zo ka zaɓi ɗaya in take ta in ta gama inda ka aure ta a tarihin duniya suwaye suka taɓa irin wannan babu tattaɓar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to haka wanda daga cikin wanda ake bada misali da su akwai Abdurrahman ibn Auf da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada su da yazo ya same shi yace ina da gona zan raba ta biyu in baka sannan ina da mata biyu zan saki ɗaya idan ta gama idda ka aure ta ina da gida zan raba biyu in baka ɗaya sai yace a'a nagode kawai ni ka nuna mun kasuwa Abdurrahman ibn Auf ya baro dukiyar sa mai kuɗi ne a garin Makka to da shi dan kasuwa ne duk inda dan kasuwa yake da man dan kasuwa ne to aka nuna mai kasuwa bayan lokaci kaɗan sai ga shi ya tara dukiya har yayi aure ya zo yake gaya manzo Allah sallama ya yi aure sai manzo Allah ya umarce shi ta aulin walau bisha ka yi walima koda da akuya ne to kun ga manzo Allah sallama ya haɗa su shi ta suka zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ba a saka wanda asali ma kafin manzo Allah sallama ya je garin Madina ƙabilar Aus da Khazraj suna yaƙi tun talatal yaƙin da yaƙi ci yaƙi cinyewa ba a ga miciki wanda azir ta kai ta kawo ƙabilar Aus sun haɗa ƙawance da wasu daga cikin ƙabilolin Yahuda domin akwai ƙabilun Yahuda Banu Nadir da Banu Qaynuqa da Banu Qurayza sai waɗannan suka haɗa ƙawance da waɗannan suka ƙawance da waɗannan saboda su yaƙi junansu yaƙin yaƙi cinyewa wanda har akwai wata wani yaƙi da suke yawmu bu'ar duk shekara idan ta kewayo sai an zo an tuno wannan an yi yaƙi an kashe juna an yi waye amma manzo sallama yana zuwa a kadaina gaba ɗaya wanda hakan bai faru ba sai da akwai wani lokaci da suna zaune ana zaune manzo sallama yana zaune a tsakanin sai wani abu ya dan faru wanda idan kuna ana karanta tarihi za ku ji cewa idan wani abin ya faru dan ƙabila Aus idan yayi in dan kabilar Khazar da yayi magana sai kaji an tuno wancan lokacin to amma kasancewa Manzon Sallama yana cikin Zubayya ta ci to ba ma duba mutanen Makka Manzon Sallama ya hada suka wance har ya kasance suna tsakanin su akwai gado idan wannan ya mutu zai gaji wannan idan wannan ya mutu zai gaji wannan har sai daga karshe Allah madaukakin sarki ya soke wannan gadan ya zama na cewa babu wannan gadan amma in kwantaka tana nan kuma mutum zai iya rubuta wasiya ya ba wa dan uwansa na Madina to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daura kawance da su kuma aka ci gaba da rayuwa a garin Madina har musulunci ya kai ko'ina to wannan ita ce abinda malam ya dunkule mana a takaice na hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma abubuwan da zamu dauka na wannan hijira da abubuwa da yawa wanda ba sai an tsaya ana ta fado su ba cewa gashi a dauki jina abu kaza amma dai an ji irin gwanintar da sahabbai suka yi irin hijira irin abubuwan da suka bari na dukiyarsu da danginsu da komai wanda kowa ya san barin gari ba abu ne mai sauki ba musamman kana tunanin ma ba za ka dawo ba ka bar dukiyarka ka bar ƴaƴanka ka bar komai ɗinka saboda addinin musulunci abu ne mai wahala sannan kuma ga irin abin da sai na Abu Bakar ga irin gwanin da sai na Ali yayi ga irin abubuwan da irin sai na Umar suka fita su a fili suka fita da irin wahalhalun da suka game da shi na Abu na hijira da kuma sauran abubuwa da suka je garin Madina kuma suka ci gaba da yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya har addinin musulunci ya daukaka ya kai inda ya kai har ta kai ma yanzu su ne suke tare Qurayshawa idan sun zo wucewa ba Qurayshawa ne suke tare su ba wanda idan muka zo abin da ya shafi yaƙi ko yaƙokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu ji abubuwan da suka faru da irin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa yi na tare Qurayshawa idan sun zo ga wani hanyar sai ta zuwa garin Sham kasuwanci to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amfani da wannan damar ya ringa tare su har aka yaƙin Badar da yaƙin Uhud da sauran sunan Allah mai sarki ya yi umarni ko bayna lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir sannan kuma Allah ya umarni da cewa ma yanzu kawai duk a yaƙi ma kafirai gaba ɗayan su duk wanda bai shiga musulunci ba a je ko dai ya shiga musulunci ko ya kawo jizya ko kuma wani abun da karshe har musulunci ya ɗaukaka wannan shine abin da ya sauwaka na abin da ya shafi hijira في مالم يتي منا ثم هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومولى أبي بكر عامر بن الصهيرة ودليلهم عبد الله بن غريكت الليثي واندا كما عندما كفر أوسر وعيون واندا وسمع لمن سنفي صححات سوا سننس عبد الله بن أرقد إمام الذهبي يكي سوا وكما وننسى عفوا شي إمام الذهبي كوشي كو ابن عبد البر ɗaya daga cikinsu ya kawo shi cikin sahabbai ma'ana ya kawo ya musulunta amma irin sai Ibn Hajar da wasu sun ce lam ya'raf lahu al-islam ba a san cewa ya musulunta ba ko musulunta ba dan Sa'ad ibn Abi Waqqas da kansa yake cewa ba a san musuluntar shi Abdullahi ibn Uraiqat al-Laythi ba amma shi Amir ibn Fuhaira da mun din lokacin musulmi ne sai malam ya ce wa aqama bil madina 10 sinin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya ya rayu a garin Madina shekara goma wannan shine karshen abinda malam ya kawo mana sai malam ya shiga abinda ya shafi wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malai makaranta kaɗan tunda lokaci ya yi to lokaci ya yi mana halinsa insha Allah idan muka zo darasi na gaba za mu ji wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da abinda ya wakana na rashin lafiyarsa da kuma sauran abubuwan da malam ya kawo ba amma dai a takaicen takaicewa mun ji yadda hijira ta kama a takaice muka yi ta don ba a faɗaɗa ta ba da za a faɗaɗa ta da abin da Musa da kuma da an tsaya ana fito da durus din da za a ji na wannan hijira kawai dai abin da za mu kuma fitowa da shi shine mu sani cewa Allah madaukakin sarki yana da dama yana da ikon da zai aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tilasta kowa ya karba dinin musulunci to amma Allah bai haka ba sai da aka biyo hanya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya a nuna maka cewa addinin musulunci ba abu ne kawai zaka dauke shi mai sauki ba ka ce zaka shiga aljanna haka wanda aka aiko da addinin wanda shine yazo isar mana da addinin manzo sallama shi ma sai da ya sha wahala sai da ya mataki ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya a shiga wannan a fita wannan a shiga wannan a fita wannan ku duba har hijiran ma an yi hatsari ku fito mutane suna neman ku ku kwana uku a kogo ba kowa fili ne cikin ƙarƙashin dutse ne kogon dutse ba kowa wani abin zai kawo muku hari ba ku sani ba amma haka aka suka zauna su bi ba kawai har suka yi kwana uku sannan suka bi hanya kuma ana neman su har suka isa garin Madina kuma daga nan addinin musulunci ya ƙarfafa kuma bayan an je Madina ma ba wai haka kawai aka zauna ba shi ma an ci gaba da yaƙe-yaƙe a addinin a shiga wannan a kashe wannan amma dai duk da haka suka juye har addinin musulunci ya zo mana har gashi mun zo mun an haife mu a cikin musulunci mun tashi ba mu san wani wahala na karɓar addinin musulunci ba su sai suka sha wahala karɓar sama da yaɗa shi domin washe mun same shi lami lafiya amma haka kawai mutum yana zaune ya ci ya ƙoshi ya ce waɗancan sabon da suka sha wahala dukkan su sun yi rigar ko munafukai ne ko kuma ko ba su da waye ba su da waye haka kawai shi ya tsinci kansa a musulunci su kuma irin wahalar da suka sha wanda in ka duba alkur'ani cike yake da yabansu da nuna cewa su ƴan aljanna ne da nuna irin wahalalun da suka sha da yaban da Allah madaukakin sarki ya musu na cewa sun kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun karfafe shi sun zauna tare da shi har addinin musulunci ya zauna da yin sa amma kawai wani shashasha karan kadaniya ya zo ya ce wai sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun yi ridda ko kuma a'a sun yi abu kaza sun yi abu kaza sun taba ahlul baiti sai na Usman ya zo daman mulkin da ya fifita ƴan uwansa yayi wa kai awa to wannan duk yana nuna mana cewa falalar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma karajin sa a zuciyar mu irin abubuwan da suka sha wahala addinin musulunci ya zo mana matan mu Allah madaukakin sarki ya ji kansa da rahama sannan kuma ya tashe mu a tutar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbansa Allah ya kare da a gare su abinda muka faɗa dai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa mun da muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya yafi mana ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.